Karfe 3:30 a nan birnin Washington da ke gundumar Columbia, 9:30 kina Boji a agogon Abuja, Najeriya da Yamai da Yawundi da kuma Injimela na Chadi, 8:30 agogon Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60.41 da kuma 31. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu a tashar biyu a Afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa ke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ƴan adawa a jamhuriyar Niger na zargin jam'iyyun da ke mulki da gyare-gyaren hanyoyin da za su ba su damar tafka magudi a zaɓukan 2021.
So ne suke su mirɗe su zamne. To wannan lokaci ya ƙare ya wuce. Da mun yi shiru za mu fita kwanmu da kwalkwatan mu ko ina mu haɗi da bamu yarda ba tunda babu hujja.
Za ku ji martanin da jam'iyyun da ke mulki suka mayar musu. Sannan yau kiliya buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Sannan a fagen wasanni za mu leƙa ƙasar Kamaru mu ji inda aka kwana a shirye-shiryen da ƙasar ke yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka a baɗi idan Allah ya kai mu. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Nan da nan aka maida martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomin da ba su dace ba na kiran wasu ƙasashe a fakaice lalatattun ƙasashe. Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki a jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baƙi, yayin da aka ba da rahoton ya kira Haiti da wasu ƙasashen Afirka a zaman lalatattun ƙasashe. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka rawaito ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN, shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzayen ƙasashe. Trump ya ce ya kamata Amurka ta bar ƙarin mutane daga ƙasashe irin su Norway, wadda Prime Minister ƙasar ta haɗu da shi a White House ranar Laraba, su zo nan Amurka. Kungiyar Tarayyar Afirka ta ce maganar ta shugaban ya firgita ta. Mai magana da yawun kungiyar Eba Kalondo ta faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ganin yadda tarihi ya nuna yadda 'yan Afirka suka isa Amurka a matsayin bayi, wannan magana ta wuce duk wani yadda ake yin magana wacce za a iya karɓar ta. Wannan wani abin mamaki ne yadda Amurka ta kasance misali kan yadda baƙi suka haifar da ƙasa mai ƙarfi da kuma ƙa'idoji daban-daban game da damammaki. Amma da rahoton Haiti ta kira jami'an Amurka da su yi bayani akan maganar da shugaban ƙasa ya faɗa. To sai dai kuma yau Juma'a Trump ya shiga dandalinsa na Twitter inda ya musanta amfani da mummunar kalma, inda ya ce harshen da na yi amfani da shi a zaman tattaunawa kan daka mai tsauri ne, amma wannan ba shi ne kalaman da na yi amfani da su ba. Abinda ya kasance mai tsauri shi ne abinda ake son a aiwatar ya wuce hankali kuma ya maida mu baya a cikin al'amuran daka.
A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa London. Trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗin da ake akan ziyarar tasa a London a shafinsa na Twitter jim kaɗan kafin tsakar daren jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa London shi ne bana goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu, ƙila wuri mafi kyau a London da arha, domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadanci a can wani waje akan biliyan 1.2. Ya ce san wannan bai dace ba, sannan kuma a ce in je in buɗe sabon ofishin jakadancin, a'a ba zan je ba. Duk da haka shafin yanar gizo na ofishin jakadancin Amurka ya ce gwamnatin Amurka ta sayi filin da aka gina ofishin jakadancin ne a shekarar 2008 kafin tsohon shugaba Barack Obama ya tsare kan karagar mulki a watan Janairun shekarar 2009. Tunda farko an shirya shugaba Trump zai kai ziyara aiki a birnin London kafin ƙarshen watan Fabrairu, lokacin da ake sa ran zai buɗe sabon ofishin jakadancin, sannan ya gana da Prime Minister Ingila Theresa May, amma ba tsaye da rana ba.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Trump ya amince da sabon takunkumi akan Iran a yau Juma'a bayan gazawa kimanin sau uku akan kakaba takunkumin mai muni da aka yi niyyar matsawa Iran lamba da ta yi watsi da bincikenta na makamin kare dangi kamar yadda wani babban jami'in gwamnati ya bayyana. Trump ya baiwa 'yan majalisu da abokanan Amurka na Turai wa'adin kwanaki 120 domin inganta yarjejeniyar ko kuma Amurka ta juya musu baya akan lamarin game da kakaba sabbin matakai waɗanda za su auna harkokin kasuwanci a Iran da kuma ɗaiɗaikun mutane. Jami'an gwamnati sun ce wannan takunkumi yana daga cikin faffaɗin yunkurin maida martani akan gangancin Iran da kuma al'adar rashin daidaituwa, ciki har da abubuwan da suka shafi kane akan masu zanga-zanga wanda kimanin mutane 21 suka mutu.
Har yanzu Philippines na murmurewa daga yakin ta na bara da kungiyar The Taste of Key Salon ISIS da kuma 'yan tawayen musulmai masu adawa da gwamnati. A yanzu haka tana fuskantar tashin hankali da wata kungiya a yankin masu kamanceceniyar aƙida. Sabon rikicin zai ɗauki tsawon lokaci ana jayayya tsakanin musulmai 'yan aware da gwamnatin Philippines. Rundunar musulmai ta sa kai da ke kudancin tsibirin Mindanao ta aminta da mafiya yawan mabiya addinin Katolika a ƙasar sun kwashe albarkatu masu yawa duk da kasancewa musulmi 'yan aware wato 'yan share wuri zauna sun kasance a ƙasar tsawon ƙarni biyar. 'Yan tawayen da ke da alaƙa kenan da tashin hankulan da ya yi sanadiyar kisan mutane 120 a Mindanao tun a shekarar 1960. Rahoton kafafen yaɗa labarai ya ce mayakan Baksomoro Islamic Freedom Fighters, ƙungiyar da aka fi sani da BIFF a takaice, ta kashe akalla mutane 10-20 tun watan Disamba ta hanyar harin bummiƙe. Mai magana da yawun barikin yankin ya faɗa a yau Juma'a cewa mutane 11 ciki har da 'yan tawaye 9 ne suka mutu a wani lamari da ya faru a ranar 25 ga watan Disamba. Haka kuma kimanin iyalai 300 ne ke zaune a matsugunan wucin gadi domin gujewa 'yan tawayen. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a jamhuriyar Nijar, 'yan adawa na zargin jam'iyyun da ke mulki da yin wasu gyare-gyaren hanyoyin da za su ba su damar tafka magudi a zaɓukan 2021. Zargin na zuwa ne bayan da wasu rahotanni suka fara fayyace wasu matsalolin da ke barazana ga ayyukan haɗa gigam ko kuma kundin rijistar masu zaɓe irin na zamani. Sai dai jam'iyyar PNDS tarayya na cewa wannan ƙorafi ne irin na waɗanda suka rasa tudun dafawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muni Burma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Labarin wanda ya haifar da muhawara a shafukan sada zumunta ya samo tushe daga wata jarida mai zaman kanta wacce ta ruwaito cewa zai yi wuya a gudanar da zaben 2021 cikin tsarin nan na zamani, wato fishe biometric, sakamakon wasu matsaloli biyu da ake fama da su a karkara, wato rashin wutar lantarki da yanar gizo. Shugaban gungun jam'iyyu 'yan ba ruwanmu Ambali Dodo na kallon wannan batu a matsayin na share fagen tsara cogen zaɓe.
Kowa ya san menene nufinsu. Internet ICNI tana da halin da za ta kawo ƙarahunan da za ta ƙara ƙarfin internet. Ai, har India sun kaje sun kai haya mashinoni don su zo a ƙara ƙarfin wuta a nan garin. To, me yasa bisa wanga babban aiki da aka son a yi ba su hiddo dukiyar ƙasa a je a soyo abubuwan da ya kamata don a zo a yi wannan rajista?
Jam'iyyar PNDS tarayya madagar jam'iyyun da ke mulkin Nijar a ta bakin jami'inta mai kula da harkokin zaɓe Abubakar Sabo na cewa ba ta da masaniya akan wannan labari da ta kira maras tushe.
Operator ne zai yi fishi, kai yadda sharji ne za a bashi, kenan bisa ga aikin ya san Nijar akwai waɗannan matsaloli, kenan sai kakin shi ba da ofirkin shi sai ya dibi waɗannan abin, kaka zai ciwo wannan matsalar. Kenan magana a dangane wannan fishe ba taso ba, ina ganin a barsa dudani cikin kanun mutane.
Yan adawa a ƙarƙashin ƙawancen jam'iyyun fuwa sun lashe takobin tilastawa masu mulki haɗa gidgam irin na zamani kamar yadda aka yi alƙawari a can baya, in ji shugabar wannan gungu Madam Bayar Maryama Gamace.
So ne suke su mirɗe su zamne. To, wannan lokaci ya ƙare ya wuce. Da mun yi shiru na zaman kwanci hankali, za mu fita ƙwanmu da kwalkwatanmu ko ina mu haɗi da bamu yarda ba, tunda babu hujja. A ce babu yanar gizo koko a ce babu wuta, in ana so a yi zaɓe na gari na kowa cikin adalci, a yi shi cikin hanyar tsarkakakka, hanya wadda kowa ya yarda da ita kuma da doka ta tsaga.
Gudanar da zaɓe cikin tsarkakakken yanayi wani abu ne da ya zame wa masu linjaye jiki tun fil azal, in ji PNDS tarayya. Saboda haka zargin maguɗi, alama ce dake gwada gazawar ƴan adawa a fagen siyasar Niger.
Kai da baka ki ma zuwa sai ni kana zakwa kai magana wani yana yayi mama gudi. Magana ta hawari ya kamata ka kai ka zamna aitar da a cikin hukumar zabi. Mu ba mu san harkar swata ba wajen harkar zabi. In ka san taka ta kare baka san abin da zaka hidda kanka ba. Ƴan mutanen da gare ka kana ganin suna hita suna zuwa cikin farcikin waɗanda aka iko kenan sai ka riga ka sare kenan bare in shafa ma kashin kashi.
Yanzu hukumar zabe seni bata yi bayani akan wannan cece kuce a hukunce ba. Ko da yake wani jami'in ta ya sanar da mu cewa hukumar na da niyyar kiran taron manema labarai a wani lokacin na gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne, saura minti kusan 19. Kafin mu bude layukanmu, a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Kamar Allah, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kira na farko mun samu daga jihar Kaduna. Wani ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya, Muhammad Lalo.
Yauwa, barka da yin malaji.
To alhamdulillah, in yau zan tafi jihar Kebbi ne. Yawa, idan muka dauka ka san idan aka ce shugaban karamar hukuma yana abin da ya dace ga al'umma, to ya kamata a ce mutane su rika jinjina a gare shi, kuma su tabbatar da cewa irin abubuwan da yake ya kamata a rika goyon baya. Shugaban karamar hukumar Dankuwa Sango, Honorable Suleiman Sahabi Shinji, wani ginin masallaci da muka ga yana yi a wannan karamar hukuma ta shi ta garin Gembu, to gaskiya abin
tana ga layi na Alhaji Musa ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Ga kira mun samu daga Kaduna.
To, Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawa, barka da yamma.
To, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Yawa, to muna jin kamar Murtala.
To, ma a gurguje Mamun Lalo, ka ga wani mai kan waya dan uwanmu ta rana irin cewa ya kira ya kore shi. To, shawaran da zamu bada fa abun markari ka wayoyi da yawa ne, 10-15, ko kowanne a kalla ba mu sa kuɗi ba ka kam ka sa 500, saboda gaskiya dike abun nan. kuma muna ba su shawara su ma su gwada haka kila da samu nasara. To maudu'in da za a hauka yau shine muna ba kuma gwamnatin mu ne albarka shawara cewa gwamnatin da musamman gwamnatin da ta gabata ne har addu'a ko ayyuka da su dauko ta fara yi sai kuma Allah ya karba rayuwar ta. Muna ba gwamnatin Malam Muhammad Bawari shawara kaman haka kodin nan nan lokacin nan da sun taimaka sun ci gaba da yi da wannan drive da suka yi kuma mun gode ma Allah mun ji dadi. Amma idan aka wannan yake kogin nan da ya so iska ci gaba to kaga deko na mai za zo nan arewa su bubbude kamfanoni matsalolin mai da sauransu zai ragu da fatan.
To malama mun gode malam Musa labar mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Muhammadu Sani dan Hautan Gini mijin yarda.
Wa alaikum salam muna jin ka malam Muhammadu Sani.
A gaskiya fi sabilillahi in dai ba a jinjina mu tsohon nan ba ai ya kamata a ce kuma a tausaya mu tausayin shi ma nake wallahi.
Wa kake magana Malam Muhammad Sani?
Muhammad General Muhammad Buhari.
To.
Shugaban mu.
Eh.
Ya kamata a jinjina masa busa namijin kokarin da yake wa al'umma. A gaskiya fi sabilillahi in dai ba mu jinjina mushi ba mu ƴan Najeriya to in dai ba mu gode wa Allah kan wa'annan al'amura ba to gaskiya mun zama butulu.
To ra'ayin Muhammad Sani kenan daga jihar Niger. Bari mu je Zamfara. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Arma Yawo ba su aikin yawo canza hukumar mu da jihar Zamfara.
To muna jin ka Malam Arma Yawo.
A cikin zan yi a nan shi ne muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara cewa da gwamna Abdulaziz Yari muna kira ga rashin Allah alƙawarin da ya ɗauka tun a 2011 da kuma 2015 wanda yawa mata na cin zai yi ba su nufi to Allah ya cika musu domin gaskiya mata su nan sun mata su nan suna buƙatar wannan tallafi ne ba su muna fatan kuma ni da ke jiya sun ji a yana fata kuma wannan magana ta kai inda take take rashin lafiya har mai yawo ba ka yi yaro fa wannan wurin da ka yi na gudiya.
To muna godiya Malam Arma Yawo daga Zamfara. Bari mu je Kano. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
To kana tare da Umar Officer Unguwa Uku Line mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kano kuma mai gidan zazzaga a ko'ina suke.
To muna jin ka Malam.
Mu abin da zamu faɗa zan tufa albarkacin bakina. Abin da yake wakana a jihar Kano sansani na siyasa amma wannan shi sansani na kata'i kuma na har da husuma a jihar Kano. Ya kamata shugabanni a zo a kawo mana ƙarshen waɗannan gabubin da ake a jihar Kano. Duk wani abu da yake faruwa a jihar Kano na harkar siyasa za ka ta nan yake bullowa. In wata rigima ta ballo sai wannan ga rigima PDP ta zo ta balle. Ga ta APC ga ta wannan gwamnati gaskiya kamata a kawo mana gyara ya kamata kuma talakawa mai hankali mai lura da kanmu duk wanda yace zai karanta da hukuma ko kuma yace da farko ya fara kawo ɗansa a sa shi a jam'iyya ko kuma a wurin sai a je a fara tsara hukuma sai ga yan suna can gidaje masu kyau kuma nan muna shan wahala. To wannan shine a takaice sunana Umar Officer Unguwa Uku Line mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kano kuma mai gidan zazzagawa a tashi lafiya.
Muna godiya Umar Officer. Yanzu bari mu je Jos jihar Plateau. Wane ne akan layi?
Mark Amani ne yake layi.
Yawa to muna jin kamar Mark.
Tun da dama wato shiri ne na ra'ayi. Ra'ayi na abinda nake so magana nan shine. Wai shin menene ke faruwa a jihar Kaduna?
Sai dangane da
faruwa a jihar Kaduna. Gaskiyar magana idan in har ba dau kwararren matakai ba to gaskiyar magana maimakon a yi gyara to ba karamin cutar da mutane za a yi ba.
Malam Mark takamaimai akan me kake magana a jihar Kaduna?
Abin da nake magana wato ina magana ne akan yadda a tashin farko aka ce an kore dakatai hakimai da sauransu aka zo maganan ticoci wai shin waɗannan abubuwa hanya kuwa alheri ne zai zama mana a jihar Kaduna ko kuwa yan siyasan jihar Kaduna? Gaskiyar magana ina ganin kamar akwai bukatar a kai su asibiti a dudduba su watakila ko kansu ya riga ya bubbuge ne a samu doktoci su duba domin a gaskiyar magana ya kamata magan da nake faɗi tsakanina da Allah nake faɗi domin na san cewa idan siyasa ta ma mutane yawan lokaci kansu yakan kai rikici.
To muna godiya Malam Mark Amani daga Jos da fatan waɗanda ka yi wannan kira domin su sun ji abin da ka faɗa. Bari mu je jihar Rivers. Wane ne akan layi?
Jihar Rivers. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Eh sunana Aishin Mummuni ne, ni daga Zagautun Fatine a karamar hukumar Dakoro.
To muna jin ka mallam.
Yar Maradi.
Muna jin ka.
Eh zan yi magana ne game da ƴan uwana ƴan Najeriya kuma uwayena da yannena musamman ƴan Najeriya wanda muna kalkashin mulkin Shugaba Muhammadu Buhari. Abinda nake son wada mu ƴan Najeriya wanda suke kushe mu wannan bawan Allah ko baban namu su tabbatar da cewa kamar ɗan shekaru hudu da suka wuce wanda duk ni kan kaina na shekara ban zo gida ba saboda ina gudun kar in garzaya Kaduna ko Katsina ban yi zo ni ratsa da ni a cikin kan hanya ta tafiya gida a cikin tsoro nake. Yanzu mutane sun rasa ƴaƴansu da ɗan uwansu da gidajensu sun zamu yanzu sun kwanta lafiya sun zauna lafiya sun ci gaba da aikin gona. Sannan wani mutum ya zo ya ce gwamnatin nan ba ta yi aikin komai ba, bai kamata ta ci gaba da jagorancin ƙasar nan ba. Ina gani idan ƴan Najeriya suka yi haka to mutane ƴan Najeriya kam sun zama butulu, kuma ba abu ba ne wanda ya kamata mutumin wanda ya san ta kamata zai za a mai da rayuwar mutane a kan siyasa duk.
Muna godiya Mallam Hashim Mummuni, an ɗaga mana hannu lokaci ya yi, da fatan za ku kira idan Allah kan wani mako domin ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da za mu sa. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka ba da gudunmawarsu. To kamar mu je ga labaran wasanni, ga wata sanarwa.
علمكم ومعرفتكم يا مسلمين. اليوم المسلم يعيش في عصر من راسه الى رجله الكل من صنع غيره. هذا من صنع
ina iliminku da fasaharku ya ko musulmi. A wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu, wasu ne suka kera su. Wannan dattijo sai kube hularsa da ke ɗaure da rawani ya ce wannan an kera shi ne a New Zealand. Ya kube tabarau da ke idonsa ya ce wannan an kera shi ne a ƙasar Australia.
La namliku shay'an fi hayatina ya ikhwani lish tarfa'una aydiyakum fi salat wa tqulu allahumma ansur al-islam wal muslimin yansurukum ala man ala man.
Wani dattijon Balarabe yake kokawa kan makomar musulmi a yau game da tafarkin ilimi. Ku saurari nagari na kowa a cikin shirin hantsiya kowace ranar Lahadi. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga labaran na wasanni.
Wasanni a takaice.
Kwamiti na musamman na mutane goma na kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka sun isa birnin Yaounde na kasar jamhuriyar Kamaru domin ganewa idanuwansu irin kokarin da kasar take yi wajen karbar bakuncin cin kofin tamola da za a gudanar a shekarar 2019 a kasar. An da su kwashe kwanaki goma suna zagayawa a birane guda biyar din da za a gudanar da gasar. Da su fara ne da kallon filayen kwallon kafan da kuma asibitoci da hotel-hotel din da za a sauki manyan baki da kuma kananansu da ma sauran gurabin da ya cancanta. Ministan wasanni da motsa jiki na kasar Kamaru Ismail Bininkwat ya ce kasar mu tana shirye domin karbar gasar Estre. Mu dai muna ci gaba da shirye-shiryenmu kuma muna da lalle marhaba da bakin da suka kawo mana ziyara. Muna da kwarin gwiwa cewar za su amince da irin gwagwarmayar da muke yi domin gama ayyukan da yake gabanmu. Sannan a watan Disamba ne na 2018 din nan za mu kammala ayyukanmu. Ko da a cikin makonnin da muke fita sai da babban jirgin ruwa ya dauko kwantena-kwantena masu kafa 40-40 guda 264 daga kasar Italy zuwa birnin Kirby. Har yanzu haka yake dauke da kayayyakin gina filayen wasannin. Mahmud Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ƴancin addini ƴanci ne da aka sani kuma aka amince da shi a duk faɗin duniya, kamar yadda ayyanar Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, ciki har da ƴancin siyasa da yarjejeniyar da aka kulla a Helsinki da sauran ayyanawa da aka kulla. inganta 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama muhimmin bangare ne a manufofin Amurka da kasashen waje. Kasashen da suke kare 'yancin addinin su sun fi zama cikin kwanciyar hankali da samun bunƙasar tattalin arziki. Duk da haka, a kasashe da yawa a fadin duniya, mutane na ci gaba da fuskantar hukunci na rashin adalci ko kuma daurin kurkuku dan kawai sun yi amfani da 'yancin su da aiwatar da addinin su ko abin da suka yarda da shi. A yau, gwamnatoci da dama na taka haƙƙin mutane da damar su na canza addinin su ko kikkiro da sabon abu cikin addinin nasu domin bauta ko abin da suka yarda da shi, ko ma jawo su tilas cikin wani addinin musamman. A cewar wata sanarwar da mai magana da yawur ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hayden Nauert ta gabatar, kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta shekarar 1998 ta tanadar, a kowace shekara sakataren harkokin wajen Amurka na ayyana gwamnatocin da suka goyi baya kyalewa ko ci gaba da cin zarafi tare da sabawa dokokin 'yancin addini a matsayin ƙasashen da Amurka ke nuna damuwa da su. A ƙarshen watan Disamba da ya shige, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ƙara ayyana ƙasashen Burma da China da Eritrea da Iran, Koriya ta Arewa, Sudan, Saudiya, Tajikistan, Turkmenistan da kuma Uzbekistan a cikin ƙasashen da Amurka ke nuna damuwa da su saboda amincewa da tsananin keta dokar 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya sanya Pakistan a cikin jerin ƙasashe na musamman da ake nazari sosai don keta haƙƙin 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama. Tun farko dai Amurka ƙasa ce da ke ƙaunar baiwa mutane 'yancin yin addinin da suke so, amma abin takaici shine ƙasashe da dama a faɗin duniya ba sa cin moriyar wannan 'yanci. A cewar shugaban Amurka Donald Trump, muna addu'ar ganin an samu ƙarfi da basira domin cimma burin da dukkan mutane masu bin addinai daban-daban daga na Musulunci ko Krista ko Yahudawa ko kuma ma mabiya addinin Hindu za su bi addinin son ransu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Haka kuma za ku iya yin bayani tare da duba duk sharhin muryar Amurka ta yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Wannan kuma shine labaranmu a takaice.
An maida martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomi da basu dace ba na kiran wasu ƙasashe a fakaice lalatattun ƙasashe. Trump ya bayar wa 'yan majalisu mamaki jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baki, yayin da aka bada rahoton ya kira Haiti da wasu ƙasashen Afirka a zaman lalatattun ƙasashe, kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka rawaito ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN. Shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzayen ƙasashe. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya soki ziyarar da ya shirya kaiwa London. Trump ya bada amsa ga raɗe-raɗen da ake kan ziyarar ta a London a shafinsa na Twitter jim kaɗan tsakar dare jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa London shine bana goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu, kila wuri mafi kyau a London da arha, domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadancin a can wani waje akan biliyan 1.2. Ya ce sam wannan bai dace ba, sa'annan kuma a ce in je in buɗe ofishin jakadancin, a'a ba zan je ba.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji sabon aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a yi garzawa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama da jin shi Nazir Ahmad Hausawa da ta ne gabatarwa da kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa kamar yadda kuka ci. Sai injinanmu Patrick Mahmud Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.